بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دواء وانا يمتي نجوم أكثر شيء وانا وتانا رمضان مي البركة رانر 20 تقص وانا وتا شكرا هجرة تمنى الله صلى الله عليه وآله وسلم تدبو دا داري حدود دا سلاتين دا تقص وانا وانا رانا تي دي دي درانا 20 أكو غواتا شدا شكرا تدبو بيو دا قوم شابك يتميلا ديا يو إن شاء الله زامو kai gaba da zamu aje tafsirin mu na Ramadan da muke yi a wannan masallaci na Al-Furqan mai albarka a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya. Zamu tashi aya ta 78 insha Allah a suratul Isra, mu kuma tike inda muke gaba cewa zamu tsaya insha Allah shine ya salunaka aniru aya ta 85. Akwai yan tambayoyi da zamu amsa daidai gurgudu kamar yadda muka saba. Na farko wannan yake cewa Allah ya kara maka lafiya da yawancin kwana mai albarka. Mace ce da mijinta baya kula da haƙƙinta na aure gaba daya, idan ta nemi sai ya sake ta, bata yi laifi ba saboda shi sharadin wato zamantakewar aure, al-mu'ashara bil ma'ruf. Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi zamantakewa da su da abin da yake sananne karɓaɓɓe a cikin shari'a. Shine a ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Idan mace ba a ba ta haƙƙinta na ciyarwa ko haƙƙinta na wato mu'amalar aure, to tana da haƙƙi ta kai ƙara gaban alƙali, kuma alƙali ba zai nemi ta fanshi kanta ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa in sibtum Allah yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi mabtadabbi. Wannan ayar an ce ita ce asali ta hulu'i. In kuna jin tsoron ba za su kiyaye iyakokin Allah ba, babu laifi ta fanshi kanta. To ba wannan surar bata shiga cikin wannan ayar ba. Idan mace ana cutarta ko ta biya hulu'i an raba auren, idan daga baya ta kai gaban alƙali sai mijin ya dawo mata da abin da ta biya shi. Domin idan akwai cutarwa ba a hulu'i, raba aure ake. Alƙali zai raba auren da kansa ko kuma ya ba ma matar haƙƙin cewa ta saki kanta. Ita kanta ta saki kanta da umarnin alkali. Saboda haka in ta yi bata fada cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi a gare su ba kan cewar duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani wato salin alim, ba tare da wani abu ba, ba tare da wani laifi da ya mata ba, to wannan mata wato tana da la'anar Allah. Wannan bai shiga wannan sura ba, tunda wannan tana da haƙƙi, an shiga cikin haƙƙinta. Wa inna li sahibil haqqi maqala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da haƙƙi yana da haƙƙin wato yayi magana ya ɗaukaka ƙara. Sannan wannan ya ce mutum ne ya kasance mai tarin dukiya amma ba shi da magada, sai dai masu jibintar al'amuransa, su ne 'ya'yan ƙanne da yayanninsa, sai kuma 'ya'yan matansa da ya aura amma ba su samu haihuwa da shi ba. A cikin waɗannan su wane ne suka halarta da za su ci gadansa? Kuma cikin ɓangaren biyun nan, idan ɗaya daga ciki ya kasance yana aikata aikin haram da wannan dukiyar, ya halarta a raba da shi da ita dukiyar? Allah ya ƙara wa malin lafiya. 'ya'yan ƙarni ai magada ne, wato magada iri biyu ne. Akwai magada masu cin kaso ayyananne, su ne wanda ake ce musu wato ahlul fariba. Akwai magada da suke ɗaukan sauran dukiya, su ne masu cin gado saboda kusancinsu ga magaji, su ne dangin maza wanda ya fara daga 'ya'ya, uba, ɗa da wato 'ya'ya wanda aka haifa da 'ya'yansu, da uba da wanda ya haifa, wato da uba da wanda suka yi sama shine kakanni, da 'yan uwa su ne waɗanda suke shaƙiƙai ko li'abbai, da kuma 'yan uwan uba shakikai ko ƴan uwan uba li abbai banda li ummai waɗannan su ne duk suke cin gado amma ƴaƴan mace agola ba sa gado ba sa gado ba sa cikin magada ko kadan saboda haka a cikin wannan surar da ya ambata ƴaƴan karnansa da ƴaƴan yayyansa su ne za su ci gadon sa su ne za su raba dukiyar li zakari mithlu hadhil untai haka za su raba ta amma idan waɗanda suke wato ƴaƴan shakikai idan akwai ƴaƴan shakikai da ƴaƴan li'abbai to ƴaƴan shakikai suna tsare ƴaƴan li'abbai da gado sai a ba mu ƴaƴan shakikai kawai idan sun haɗu su su biyun da ƴaƴan shakikai da ƴaƴan li'abbai in kuma babu ƴaƴan shakikai sai ƴaƴan li'abbai to su ne za su ci gado sannan idan zakatul fitr mu biyu mabukata ne to malam a cikin mu kowa zai iya bawa kowa tasa kamar musaya to wato ku dauki ka'ida da Allah madaukakin sarki yace wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ya san me niyyar barna kuma ya san me niyyar gyara Allah ya san me niyyar barna kuma ya san me niyyar gyara ita zakatul fitr rashi baya dauke ta dan baka da shi in dai kana da abin da zaka ci sama da abincin yau in kana da na yau da gobe to zakatul fitr ta hau kanka idan ya zamanto baka yi ba saboda rashi to akwai sabani tsakanin malamai wasahi wal rajih idan duk lokacin da ka samu zaka biya wannan zakatul fitr din da baka yi ba saboda haka idan ka karba kuma kaga dan uwanka shi ya fi cancanta ka bashi saboda rashin sa ba wai dan ku yi mubadala ba idan kuka yi tawadu'i kuka hada baki to wallahu ya'lamul mufsida minal muslih wannan tawadu'in bai halatta ba to ga mu ba a ji wannan hadin bakin bai halatta ba amma idan ba da tawatsu'i bane ba da hadin baki bane kuka ga junan kaga cewar abokinka shi ya fi cancanta shi ma ya ga kan cewa ka cancanta idan suka bayar babu laifi insha Allah sannan wannan yace Allah ya kara malan lafiya dan Allah malan ina so ka kara jawo hankalin mutane akan illar harshe akwai wani mutum da mu'amala ta hadani da shi ya kira ni da kalmar karuwa a matsayina na namiji wai na fiye taruwanci wannan kalmar ta bata min rai sosai a huta lafiya ina ga lokacin da muka yi ayar wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan mun yi bayani ba zai yiwu a ce mu dauko gabaki daya hukunce ba da abubuwan da suka zo na narko akan sha'anin harshe idan wa'azin da muka yi a qur'ani bai isa ba to ba a san kuma wa'azin da za a yi ba shi bayan kan cewar shedan na kokarin bata tsakani ta hanyar kalmar da take fitowa akwai kuma cewar ita wannan kalmar da ka faɗa hanya ce wanda yake zaka shiga cikin mutuncin dan uwanka da Allah ya tsare shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha wato dukiyoyin rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku masu alfarma ne katangaggu ne kamar yanda wannan rana take da alfarma a wannan gari naku a wannan wata naku kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin hajjin banfana saboda haka idan ka shiga cikin mutuncin dan uwanka shine karka gaya masa karka zage shi karka ci fuskar sa karka ci mutuncin sa karka aibata shi karka jefe shi da kalma wala tanabazu bil alqab kai masa laqabi wanda yake mummuna duk wannan idan kai Allah madaukakin sarki bayan ka saba masa kuma ka shiga cikin haƙin dan uwanka wanda in bai yafe maka ba ranar alkiyama daga cikin kyawawan ayyukanka za a dauko a bashi idan in kuma baka da kyawawan ayyuka dauko laifin sa a sa maka ka zamanto wanda yake aka yi masa wato wasoso wato al-muflis Allah ya kiyashe mu menene yazo akan bayanin zakatul fitr na hukuncinta yau mun yi bayani a cikin hudu ba wanda yake ina ganin bayanin da aka yi kusan ya bayyana waye mai fitarwa me ake fitarwa wa kuma ake bawa da kuma lokacin da ake bayarwa wanda yake wannan shine wadatacce na'am zai iya bayar da masara tunda ita ma tana daga cikin galibin abinci wato ba lallai abincin da kai kake ci ba galibu qutil balad galibin abincin da ake ci a garin shinkafa da masara sune galibin abin da ake ci yanzu ko da dawa to kinji dawa ma wahala ce wake cin tuwon dawa yanzu wahala ma take ba a samun ta da ga tsada gero gero ana brabusco da shi ana da ana kunu ana koko ana waina da shi saboda haka duk waɗannan abinci za a iya yi tare da su na'am akwai kauli da yake yawa wannan ma ya dace mun zo gaba akwai wannan akwai waqful khairat jam'iyya wato waqafi ne da aka kafa wanda yake ayyukan alkhairi wannan waqful khairat ya fito da tsarin karban wakilci domin fitar da zakatul fitr maimakon ka je kana saya suna sun yi kati sai ka duba iyaka waɗanda za ka fitar musu da zakatul fitr din sai ka ba su kuɗin ka fanshi katin su kuma da wannan kamar ka wakilta su ne za su sai abincin za su raba kuma wanda suka ce za su raba ma iyayen marayu mata suna da iyayen marayu da suka yi musu rijista wajen sama da mace guda 1000 saboda haka abinda suka tattara na waɗanda suke so su fitar da zakatul fitr za su sai wannan zakka su ba su saboda haka idan ka saya tamkar ka wakilta su ne kan a fitar da zakkar don haka kaga wannan kaulin ya hada bayar da ba kima ka bayar ba amma ka bayar da kuɗin domin a saya don waɗansu suna cewa za ka iya ba da kima mabukaci mai maimakon ka bashi abincin ka bashi kuɗin kamar yadda yake matabar Abu Hanifa kuma waɗansu malamai suke fatawa da shi tunda amma dai tunda saboda sha'anin bukata na abinci a bada abincin shine aula kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sannan wannan yace shin zan iya fitar da garin masara a maimakon tsaba zaka iya fitar da garin masara kwarai da gaske mun yi fatawa akan wannan kuma lokacin da muka yi karatun muwatta mun yi bayanin wannan zaka iya fitar da garin masara shi ma ka auna shi sa'i guda ga kowane mutum daya Allah ya hada mu da malam a ce aljannatul firdaus amin to wannan yace naji wani session dalibai suna tattaunawa wata suna tattauna wata matsalar wacce ni kuma tana tana ta yi min kai kawo matsalar ita ce wai idan mutum yana alwala sai yayi hutu amma bai kammala alwalar ba sai suka ce ai ba zai sako daga farko ba ina so a yi min karin bayani a zai sako daga farko wannan matsala ce da ta taso akan matsala a fiqhiyya daga cikin qawaidul fiqhiyya wanda wannan wan sharifi ya kawo a cikin idahul masalik dinsa cewar shin alwala tana karkasuwa ko kuwa sai an yi ta gabaki daya suna da far'i wasahi alwala ba ta karkasuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya shafa akan huffinsa yace da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn kyale su domin na sanya su alhali ina alhali kafafun nawa suna da tsarki to ba za a sifanta wata gaba ta jikin mutum da tsarki ba sai in ya sifanta da tsarkin gabaki daya dan haka yayin da mutum yake yin alwala idan alwalarsa ta kare ba zai ce wadancan gabobin da ya wanke su sun yi tsarki ba saboda haka sai ya karasa kawai a sai ya koma ya sako daga farko saboda tsarki baya jazzauwa baya zamantowa juz'i juz'i alal misali in ka wanke hannunka sannan ka kukkura bakinka ka wanke fuskarka sai alwalarka ta kare to ba za ka ce ai alwalarka yanzu ne ta kare ba saboda haka wancan su sun riga sun yi bari kawai ka dora a sai ka koma ka sake alwalar domin tsarki baya zamantowa juz'i a wannan surar tana da furu da haka zalika kamar wajen sanya huffi idan mutum ya sanya huffi sannan daga baya ya cire sannan daga baya ya cire zai iya yin sallah ba sannan daga baya ya cire idan yazo yin sallah zai sallar haka babu kafarsa ko ku zai iya sake sanya hufin ya ci gaba da sallar sa bisa daga cikin furu'in wannan mas'ala to akwai iyaye maza da ba sa dariya murmushi musabaha ko fara'a ko fira ko labari ga ƴaƴansu kuma idan sun shigo gida nishadi da ake tsakanin uwa da ƴaƴanta ya kare amma kuma a waje za su zage su yi fira da jama'a har da kyakkyatawa to dan Allah ayi musu nasiha a ja hankalin su zuwa ga jin dadin da da mahaifi eh gaskiya da yana da haƙƙi a wannan yana daga cikin wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da al'ummar sa akai irin wannan hali wato larabawan daji suna da larabawan kauye suna da wannan ke kasasshiyar dabi'a a har wani yana cewa shi yana da da guda tara bai taba sumbantar ɗaya daga cikin su ba kuma shi baya dariya da ƴaƴansa da matansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace masa shine me zan yi ina da iko akan kan Allah ya zare rahama daga cikin zuciyarka rahama ya kamata wanda ya cancanci ka so mu nuna masa rahama shine karamin yaro shine karamin yaro wanda dabi'a ce ta mutum kan cewar ya ji kai yayi ihsani ga waɗanda suke da daga waɗanda suke ƴaƴansa dan haka wannan dabi'a ba dabi'ar musulunci bace ba wannan ne zai sa a ji tsoron ka ba wannan ne zai sa a ji shayin ka ba wannan ne zai sa a ji maganar ka ba ai abinda mutum yake nema abinda mutum yake nema wato girman daraja shi ko girman daraja za a same shi ne ta hanyar bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasa yake da yara ma da ba ƴaƴansa ba akwai Abu Umair dan kanin Anas ibn Malik yana da dan tsuntsu da yake wasa da shi kamar beli wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ce ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair yana gaya masa kaga da siga ce ta kamar waka waka ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair irin wannan don kawai wato yaron ya saki jiki da shi gashi fa rasulur rabbil alamin ne kuma shugaban al'umma kuma shine a gaba a wajen sallah shi yake hawa minbari yake huduba duk da wannan sifa da wannan abin nan matsayi nasa amma ya zo ya saki jiki tare da wannan yaro dan kankani wanda a lokacin nan bai kai shekara 10 ba dan karamin yaro yake yi masa wannan wato wasa to ballantana kuma uba ga dansa saboda haka lallai mu canza wannan dabi'a tamu domin bata daga cikin addinin musulunci bata daga cikin kyakkyawan zamantakewa bai kamata ba ya zamanto kan cewar sai waɗanda suke wato ba musulmi ba har su fi mu akan koyi da kyawawan ɗabi'un musulunci ana faɗa a alkur'ani da sunna ba a bi amma wata ran idan ya je ya ga wani program a cikin radio ya ga wani program a cikin television wanda aka nuna a cikin wani show da ake yi ko sara show ko wane ne show wanda ake irin wannan maganar ko abin nan opera din ta fada shi sai ya je da magana ta amma gashi za a gaya masa ga abinda Allah yace ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya ji kamar ba da shi ake ba to duk wani abu wanda yake za a nuna na hikimar zamantakewa tushen sa da asalin sa a cikin koyarwar addinin musulunci suke wannan yace idan ana huduba ana iya yin zikiri ko karatun alqur'ani al-asl idan ana yin huduba shine mutun ya saurara wastama'a wa ansat ya saurara yayi sauraro kuma yayi kawai wato baya motsi baya wasa da waya baya wani abu sai sauraro kawai to sauraro shine ba ka rinka yin wani zikiri ba Allahumma illa ahali guda daya wanda Imam Ahmad ya faɗa shine idan mutun ya taho ya idan mutun yana zaune a wajen sallar juma'a amma yana inda baya jin hudubar liman to in baya jin hudubar liman yace ya halatta gare shi ya shagaltu da yin zikiri da addu'a ko karatun alqur'ani a lokacin ya fi bisa ya zauna yayi gum alhali baya jin komai ya zauna yayi tawaswasi ya ta sake amma inda yana jin huduba to wajibin sa ya saurare shi duk da yake karatun alqur'ani da zikiri da addu'a suna da daraja kuma lokaci ne mai tsada amma kowane lokaci da wazifarsa kowane lokaci da abinda ake so a yi kage yayin da ana son ai zikiri ana son ai karatun alqur'ani amma banda lokacin da ake huduba yayin da mutum yake ji a lokacin nan in mutum yayi sai ya zamanto ya saba koyarwar ya saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam a'a ba abinda zaka yi kai insat kawai sai dai liman yayi magana liman shi zai yi magana liman in yana hudu ba idan ya ga wani yana so ya shigo ko ba shi da inda zai zauna zai iya ce masa shigo ka zauna a can kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sulaykul gatafani ijlis faqad adait ijlis faqad adait ko kuma a wata ri'a yace ma sulaykul gatafani asallaita rak'atayn qum fasalli walitatajawaz fihima yace tashi kai sallah wato ka takaita akai wani kuma ya shigo yana keta sahu yace masa ijlis faqad adait to kaga liman zai iya yin hutba haka zalika idan bukata ce ta al'umma ta taso kamar yanda wannan balaraban daji yazo yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah dabbobi sun halaka kasa ta kekashe kai mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa kage tashi domin muhatabar liman yayi amma kai magana da wani bai halatta ba amma kai zance da liman musamman in bukata ce maslaha ce wanda take ta hukunta haka wanda ake gudun wato kubcewar lokacin babu laifi za a ko kamar liman yana cikin hudba wani zai musulunta saboda gudun kada ayi jinkiri laye halinsa a zo a ce masa ga wani zai musulunta ya bashi kalmar shahada irin wannan duk yana daga cikin maslaha ba kai magana da wani ba amma kai magana da liman in hizba ai su ba ahlul juma'a bane in hizba ai ba sa sallar juma'a suna jira ne sai kun yi sallah sannan ki taso kuma Allah ya da suna da ladan da fatawa saboda sun tsare maslahar sun tsare maslahar rai maslahar dukiya maslahar addini duk maslahohin guda uku suka tsare shi yasa ma karshen Allah ne yake hukunci wataƙila ladan su ma ya fi na masallaka Sheikh bin Baz a cikin fatawansa da aka tambaye shi akan ƴan sanda da suke ba sa sallah sai daga baya sai yayi ishara ga waɗannan abubuwa saboda haka su ƴan sallah ba ahlul juma'a ƴan hizba ba ahlul juma'a bane dan sun yi magana ko dan sun yi maka umarni su ba ahlul juma'a bane dama kai da ka zo juma'a kai ne zaka tsaya ka saurara amma su da ba a ce su saurara ba a ce ma su sallar juma'ar ba suna da uzuri ko sun yi magana ba zamanto fala juma'ata lahum ba dan dama aslan babu juma'ar dama akan su sallar azhar zaki sannan ina son a ja hankalin ƴan uwa matasa wajen bikin sallah za ka ga matasa da wani irin aski irin na yahudu da kaya matsatsu maza da mata na tafiya gurare daban-daban na masha'a kamar ba daga Ramadana aka fita ba don Allah a ja hankalin iyaye akan ƴaƴansu Allah ya ƙara arziki amin wannan koyaushe ana faɗakarwa a lokacin hudubobi kuma mutum ya san irin halin Ramadan daban yake da halin wato abinda ake yi na alfasha na asha da masha'a don haka a ji tsoron Allah kada mutum ya bata azuminsa ya warware abin da ya kulla Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah ya bamu albarkar wannan wata saura abin da ya saura na kwanakin wannan wata
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ورب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
نعم الله يجعل أقم الصلاة aqimi salata liduluki shams ka tsayar da sallah ya rasulullah liduluki shams wato lokacin karkatar rana lam din nan ita ce wanda ake ce mata lamut tawqit ai inda duluki shams a lokacin karkatar rana ila ghasaqil layl har ya zuwa ga lokacin rufewar dare duhun dare wato shine dare ya zamanto ya rufe gabaki daya farkon shigar duhun dare wa qur'an al-fajr kuma ka tsayar da sallar da ake karatun Qur'ani a cikin ta a lokacin al-fajr ita ce sallar asuba ita aka kira Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr lallai shi karatun al-Qur'ani na lokacin al-fajr kana mashhuda ya kasance abin halartar sa ne mala'iku suna halartar sa wannan ayar wato ta ita ce ta shar'anta salloli biyar wanda suratul Isra ce kuma ya tabbata a sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa an farlanta sallolin nan guda biyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga al'umma a lokacin daren Isra'i to amma Allah madaukakin sarki yayin da ya ambaci hukuncen Isra'i a cikin hikimarsa sai ya jinkirta bayanin farla wato bayanin shar'anta sallah biyar a wurin da ya dace bayan Allah ya faɗi ni'imar da ya manzo sallallahu alaihi wasallam da isma ya tsare shi da cewa ma'asumi ne ba za a zamar da shi a karkatar da shi daga abinda Allah ya yi masa wahayi gare shi ba ballantana ya kirkiri wani abu duk yanda yake son kafirai su musulunta wannan ba zai sa ya sassauci akan umarnin Allah ya canza umarnin Allah ba isma wannan ni'ima ce babba da Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam yanda yake ya zamanto yafi karfin zuciya yafi karfin shaydan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowa yana da shaydan suka ce hakka ya rasulullah yace hanni sai dai Allah ya taimake ni a kansa baya fada min komai sai alkhairi dan haka a wata riwayar Allah ya taimake ni a kansa fa aslam ya musulunta ko kuma fa aslamu sai in tsira wato ba zan fala ya amuruni illa bi khair ba zai umarce ni ba sai da alkhairi dubiyun ma'anar duk haka ne ya musulunta saboda haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira daga wannan to wannan ni'ima babbatar isma ita ce wanda Allah ya ambata anan wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka walaula an sabbatnaka laqatikita tarkanu ilayhim shay'an qalila da wannan ni'imar da kuma ni'imar taimako Allah ya bashi rinjaye ya bashi kariya cewa yayin da ake so a kore shi to Allah ya bashi taimako cewa duk wanda ya kore shi to shi kuma karshen sa yazo to kaga wannan ni'imar nasara ce to da Allah ya ambaci wannan manyan ni'imomi da yayi masa sai ya ce aqimis sala to ka tsaya da sallah shi ne sakamakon ni'ima gode ma Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallar har Aisha ta ji tausayin sa yadda kafafunsa suke yi ta tuna sai ta ce masa ba an gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkiri ba sai ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura bana so na zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba wato me ya cancance ni nayi in ba godiya ga Allah ba ne hidima ga Allah jikina ya wahala wajen hidima ga Allah to shi sai Allah ya ce ka tsayar da sallah to wannan duluki shams shine yana da ma'anoni guda uku wannan yana daga cikin wato amfani da kalmar mushtarak a cikin dukkan ma'anoninta yana da ma'anar zawal karkatar rana daga zawal yana da ma'anar lokacin inuwa ta kai daidai tsawon mutum shine karkatarta har zuwa lokacin sirrul asr wannan a lugar larabci ba lugar shari'a ba yana da ma'anar gurubi shams karkatar rana yayin da ta fadi saboda haka wannan ayar ta ambaci wato cewa aqimus salata liduluki shams sallar azhar da sallar la'asar da sallar magariba daga kalmar duluki shams wajen istikhdamul mushtarak fi jami'i ma'anihi amfani da lafazi mushtarak a cikin dukkan ma'anoninsa ila ghasaqil layl ya zuwa ga farkon duhun dare al-ghasaq shine az-zuluma wal layl idha wasaq al-ghasaq shine wato ibtida'u az-zulma lokacin da dare ya zo hakken wato farkon shigar duhun dare to wannan ya hada sallar isha saboda haka daga lokacin duluki shams ya zuwa ga ghasaqul layl shine farkon shigar duhun dare ya hada sallolin nan guda hudu bayanin wanne ne ba sai a sunna shi yasa duk wanda yace qur'ani kawai zai bi sunna ba zai bi qur'ani ba saboda sai zaka gane wannan ma'anar sai bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace qur'ani kadai zai bi banda sunna to ba zai bi qur'ani ba dan ba zai iya bi ba sai dai kawai yayi bi san ransa me san rai kace kai ga abinda zaka yi ga abinda ake nufi da duluki shams ga sallar da ake nufi ta yaya zai gane cewa salloli ne guda hudu a nan wajen dole sai an koma ga sunna kuma inda yazo a hadithin Abu Mas'ud. Sannan yace wa Qur'an al-fajr ay wa aqim as-salat wa aqim salat al-fajr bil Qur'an, ka tsayar da sallar al-fajr da al-Qur'ani. An kebance sallar asuba da ce mata Qur'an al-fajr, wato ka tsayar da yin da karatun al-Qur'ani a cikin sallah a lokacin sallar asuba, saboda ita sallar asuba lokaci ne da ake tsawaita qira'a a cikin sa, lokaci ne da aka tashi daga bacci babu abin da yake shagaltar da mutum, dan haka zuciya a shirye take ta saurari al-Qur'ani. Sai kuma aka shar'anta karatun al-Qur'ani mai tsawo kamar yadda aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi. Wata ran sayyidina Abu Bakar Bakar ya karance gabaki daya a sallar asuba, aka yi sallar da ita, saboda lokacin ake zuciya take a hade dan sauraron karatun al-Qur'ani. To wannan ya nuna muhimmancinta da kuma muhimmancin karatun al-Qur'ani a wannan lokacin. Shi yasa ma sai aka kebance ta da ce mata Qur'an al-fajr, wato sallar da ake karatun al-Qur'ani a ciki. Kuma a cikin wannan akwai ishara ga cewa su ma sauran sallolin da Allah ya ce aqimis sala dukkaninsu ay bil Qur'an, da Qur'ani, amma sai aka kebance ambaton sallar asuba da al-Qur'anin bin nafs, su kuma sauran bil ishara, da ishara. To sannan aka fadi cewar inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, lalle al-Qur'anin da ake karantawa a fajr wato halartarce ne, ma'ana mala'iku suna halartar sa. Shine hadisin Abi Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yastami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahar inda salati al-fajr wa inda salati al-asr, mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa lokacin sallar asuba da lokacin sallar al-fajr. Shine ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar, to ma'anar sa wato mala'iku suna halartar sallar al-fajr. To kaga wanda yake shi yasa dan ai dan kada mutun yayi sake wajenta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato ai hira bayan sallar isha, dan ai tanadin iya tashi dan a halarci wannan sallah mai albarka. Wato mala'iku suna halarta, duk inda aka ce mala'iku suna halarta lokacin alkhairi ne, ma'ana wato shaydanu za su nisanci mutum, kuma za ka samu albarkar su amsa addu'arka. Yayin da za ka yi addu'a suna ji za su ce ta amin, za su ce amin a cikin addu'arka. Sannan Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bihi, kuma daga cikin dare ka yi tahajjud da al-Qur'ani. At-tahajjud shine tarkul hujud, kamar yanda ake cewa at-ta'assum tarkul ithm wa taharruj tarkul haraj, wato al-hujud ko shine bacci, ai ka wato da daddare ka bar bacci, bihi ai bi sababil Qur'an, saboda al-Qur'ani shine kai tahajjud. Daga nan ne aka samu masallar dare, sallar tahajjud, sallar da in an yi bacci ake tashi ayi ta, shine wato duk sallar da ake da daddare suranta qiyamul layl. Amma ita tahajjud ita ce wadda bayan an kwanta sai a tashi ayi ta. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سنة رواتو سسن سنة قورة شيما مكوانتي باين كاكوانكا دومو وانا يافو هلا وانا يافو هلا باين كاكوانكا كان جندا انبتشي كتاش مسمى اكرشان داري كي توشي اكا شيما منزان الله صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به اتشين داري katashi kai qiyamul layl kai sallat tahajjud bihi ay saboda alqur'ani, wato ka karanta alqur'ani ya zamanto abokin hiranka, domin alqur'anin nan wanda yake da shi ne Allah madaukakin sarki ya baka izza ya zamanto ayarka, kuma shi ne wanda mushrikai suke kyashi akan Allah ya baka, to ya zamanto abokin hiranka cikin dare ka tashi kana yin tahajjud da shi. Nafilatan lak, kari ne a gare ka. An-nafila shine kari akan abinda mutum yake so, duk abinda mutum yake so in ya zamanto ya nemi ƙari akan sa ana ce ma wannan abin nafila. Sabanin ma'anar ta shari'a na cewa nafila shine abinda yake sama da farilla. Nafila anan ana nufin ƙari a gare ka, wato ƙari ne akan godiyar da zaka yi ma Allah. Dan haka nan wannan ayar ce yasa malamai suka ce tahajjud farilla ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sallar dare. Dan haka ya kasance baya barin sallar dare ko a halin tafiya ko a halin zaman ko a halin zaman gida. In har ma bai yi sallar dare din ba, kashe gari lokacin walha yana yin sallar raka'a 12 a maimakon 11 da yake yi. Tunda 11 yake yi sai ya cike wannan wutirin ya zamanto ɗaya, sai ya zamanto raka'a 12. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, wato ana kauna ubangijinka zai tayar da kai a matsayi wanda yake abin yabo, wato matsayi zai tsayar da kai matsayi al-maqam shine mahallul qiyam, zaka tsaya a waje wanda zaka zamanto abin yabo. Wannan an wannan fassara ta yazo a cikin sahihai cewa shine maqamin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya wanda dukkan mutanen farko da mutanen ƙarshe za su yabe shi akai, shine maqamin shafa'atul kubra, ash-shafa'atul uzma, wanda za a tashi yazo ambatansa yazo a hadisin Abu Sa'id da hadisin Anas ibn Malik da na ibn Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ranar al-qiyama wato za a shi mutane za su shiga cikin imuwa saboda tsananin rana saboda tsananin zafin rana da gumi wanda har ya kai wato zuwa fatin kunne, sai jama'a su tafi wajen wato halitta bani Adam su tafi wajen annabi Adam. Hadisin yana da tsawo saboda kurewar lokaci ba za mu ambace shi ba, amma hadisi ne wanda yake hadisi shafa'a, hadisi mai ƙara imani mai bayyana falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane za su zo wajen annabi Adam su gaya masa abinda za su gaya masa na abinda Allah ya fifita shi da shi, cewa shi ne farkon mutum wanda Allah ya halitta da hannunsa kuma ya sanya mala'iku suka yi masa sujada, sannan ya shigar da shi aljanna, ya ce kai mana shafa'a, ka nema mana alfarma wajen Allah, ba ka ganin halin da muke ciki don a zo a yi hisabi, domin neman abin da ake nema shine a zo a yi hisabi, dan aljanna ya tafi aljanna, dan wuta ya fita wuta, saboda wannan tsayuwar tashin hankalinta ya isa, wato in ma wutar ce dan wutar ma gare ya tafi wuta bisa tashin hankalin da ake ciki. Sai ya ambaci kuskuren da yayi na cin wannan bishiyar da Allah ya hana shi, yace ku je wajen annabi Nuhu, shine farkon annabi da Allah ya aiko ga mutane a tafi wajen annabi Nuhu a ce masa kai ne farkon manzo da Allah ya aiko ma mutane, ka nema mana ceton Allah, ba ka nema mana ceto wajen Allah, ba ka ganin halin da muke ciki. Sai ya ambaci abin da yayi, ya roki Allah abin ba tare da ilimi ba, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, to sai yace ku tafi wajen annabi Ibrahim, shine khalilur rahman. Sai aje wajen annabi Ibrahim, annabi Ibrahim sai ya ambaci wato maganganu da yayi wanda yake jirwaye da kamar wanka guda uku, wanda yake kamar yana ganin kar Allah ya kama shi da cewa yayi ƙarya duk da yake jirwaye ne da kamar wanka. Sai ce ku tafi wajen annabi Musa, shine wanda Allah ya bashi at-taura kuma ya dauke shi najiyan, wato badadi wanda yake wato wanda yake ganawa da shi kuma yayi zance da shi, yaji zancen Allah. Sai su je wajen annabi, sai aje wajen annabi Musa. Annabi Musa sai ce ni da na kashe mutum wato wannan dan ibdi din da ya kashe shi. Yace ku tafi wajen annabi Isa, shine wanda Allah ya halice shi wato da kalmarsa ta kun fayakun kuma ya busa ransa a cikin sa. Sai su je wajen annabi Isa, annabi Isa ba zai ambaci wani abu da yayi ba, sai ya ce ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da ba an da yayi jinkiri. In suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha, ni ne da wannan muqamin. Yace sai na zo na nemi izini wajen ubangijina, a bani izini na fadi na sujada, ne yabe shi da kalmomi, yace wanda ban iya su ba yanzu, amma Allah zai kimsa min su, ne yabe shi da kalma da ba taba yaban Allah da wannan kalmar ba. Sai Allah yace ya Muhammad irfa ra'sak, dago kanka, wasal tu'ta, ka roka a baka, washfa tushaffa, ka nemi ceto a baka ceto. Sai yace ya rabbi ummati al'ummata, to ba zai gushe ba. Allah madaukakin sarki yana bashi daga cikin al'ummarsa, ana shigar da mutane cikin aljanna bi ghairi hisabin wala azab, har sai ya zamanto babu wani wanda yake zai saura da zai shiga cikin halaka a cikin wuta, dan an hada hadda shafa'ar wanda yake tabbatar da mutane daga wuta. Sai wanda alqur'ani ya tsare shi shine wanda bashi da koda mithqala dharratin na imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayar bayan a ƙarshen hadisin, yace wa zalikal maqamul mahmud alladhi u'titahu, wannan shine maqamul mahmud, maqami wanda yake abin yabo wanda Allah madaukakin sarki ya alƙawarta min shi. To wato saboda wannan Allah ya ce masa kallizumci sallan nafila, a cikin wannan akwai ishara da kan cewa as-salatu khairu mawdu, sallah ita ce tafi komai, babu abinda mutum zai yi na nuna godiya ga Allah irin sallah, shi yasa mutum ya yawaita ko ya gajarta, shi yasa za ka ga magabata suke yawaita ta, domin babu abinda mutum zai fuskanci Allah wajen nuna godiya a gare shi da nuna gode ma ni'imarsa irin sallah da yawaita ta, musamman kuma sallar farilla da kiyaye ta, ita ce farkon nuna godiya ga Allah wajen tsara wajibi. Sannan ya ce wa qur rabbi adkhilni, kuma ka ce ya ubangijina ka shigar da ni mashiga ta gaskiya, wa akhrijni mukhraja sidqin, ka fitar da ni wurin fita wajen fitarwa na gaskiya, waj'al li min ladunka sultanan nasira, kuma ka sanya mun hujja mabayyaniya, hujja mai taimako, wato hujja mai bada nasara, mai bada taimako, min ladunka daga gare ka. As-sultan yana da ma'anar abubuwa guda uku, yana da ma'anar hujja, yana da ma'anar sulta iko, yana da ma'anar mulki, dukkaninsu suna cikin nan. Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi hujja, ya roki Allah ya bashi iko, ya roki Allah ya bashi mulki daga wajen Allah, wanda dukkaninsu zamanto masu taimako. Don haka Allah ya karfafa shi da hujja, Allah ya karfafa shi da hujja. Duk wanda yayi jayayya da shi, Allah ya turmuza hancinsa a ƙasa. Yahudawa gabaki ɗaya sun sallama, babu wanda duk ba su sallama da hujjarsa ba, to Allah ya bashi mulki a kansu, ya kore su ma daga Madina. Kuma Allah ya bashi sulta, ya bashi iko, ya bashi mulki. To wannan ishara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai yi hijira. Shi yasa Allah ya ce ka fito, wato ka shigar da ni wajen shigarwa. Kuma ba a ce madkhal ba, madkhal shine wajen shiga, amma mudkhal wajen da ake shigarwa. Ishara ga cewar Allah ne zai shigar da shi Madina, kuma Allah ne zai fitar da shi daga Makka, wato shine zai zaba masa muhajir. To sai yace duk wani waje ma da Allah ne zai shigar da kai, da duk wani waje da Allah ne zai fitar da kai a cikin al'amuranka na duniya da na lahira, to kace Allah ya shigar da kai wajen wannan shiga, wato wajen wannan shiga na gaskiya, ya fitar da kai fita ta gaskiya. Ma'anar gaskiya anan shine wato mata abin da yake tabbatacce, domin duk abin da yake ba gaskiya ba za'il ne, ƙarya, wato baya tabbata. Saboda haka abin da yake na gaskiya shine abin da yake za a yabo akan sa, domin shine wanda zai tabbata. Shi yasa sai aka ce wato ka shigar da ni mashiga wadda take ta gaskiya, domin wannan ta kunshi a bar yabo, domin duk abin da yake gaskiya shine mai tabbata. To dukko abin da zai tabbata shine wanda yake har za ka yabo akan sa, har za ka murna, kai farin ciki, kai godiya akan sa. Saboda haka a ciki akwai cewar Allah madaukakin sarki zai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cimma muradin sa, wanda zai yi godiya ga Allah akai, kuma shine gaskiyar da Allah ya masa alƙawarin kan cewa zai tabbatar a gare shi. Sannan kuma a cikin wannan akwai ishara gare shi da kan cewar Allah madaukakin sarki zai bashi mulki. Kuma wannan ya nuna cewar wato yayin da mutum yayi godiya ga ni'imar Allah jalla wa ala, to Allah madaukakin sarki zai bashi baye baye. Godiyarsa ga Allah akan abin da yayi masa sai ya sanya shi ya samu ƙari. To Allah kenan yayi maka ka gode, shi ya sanya ka ka gode, kuma ya ƙara maka saboda ka gode, bayan shi ya sanya ka ka gode. To Allah kenan jalla wa ala. Sannan kuma Allah ya ce masa wa qur rabbi wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil, kuma ka ce gaskiya ta zo, ƙarya ta watsi. Innal batila kana zahuqa, lalle ita ƙarya ta kasance watsasiya. Wato ma'anar az-zahuq wato ta zamanto ka allam ta kun, ita ƙarya haka take watsewa take. Allah shine kadai abun bauta, waɗansu sun ce akwai wani abun bauta ba Allah ba, wannan ƙarya ce. To yayin da sultanin Allah da mulkin Allah ya tabbata, sai ya zamanto abun bautan nasu sun zamanto watsasu. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka, a kewaye da Ka'aba akwai gumaka guda 360. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawaki, yana rike da kwagiri a hannunsa, sai ya zunguri gunki, ya zungure shi, ya karanta wannan ayar jaa al haqq wa zahaqa al batil, innal batila kana zahuqa, jaa al wa qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id. Wayannan ayoyin guda biyu yake karantawa, sai gunki ya fado tum a ƙasa, sai sake nuna wani ya karanta waɗannan ayoyi, sai ya fado tum a ƙasa a ƙasa, sai da Allah ya tsarkake Ka'aba daga wannan. Kun gari tabbata jaa al haqq wa zahaqa al batil, gaskiya ta zo, shine cewa la ilaha illallah, wa zahaqa al batil, dukkan waɗannan gumaka na ƙarya sun kauce. Wato ka suranta abin kamar yadda yake faruwa ne da 'yan majalisa, wanda mutum zai je ya coge a bashi kujeran majalisa da takardar certificate na ƙarya. Daga baya idan aka je university aka ɗauko register aka kan cewa bashi da takardar nan, takardar tasa ta ƙarya ce, me zai faru? Jaa al haqq wa zahaqa al batil, sai a ce kuɗin ma da ka ci ka dawo da shi. Ya watsi, domin me akan me ya gina? Akan ƙarya. To ƙarya haka take, ba ta da tabbata. Dan haka mutum ka riƙi gaskiya, domin wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ambace shi ya fada a matsayin shela a matsayin yekuwa domin ya zamanto kuma masal wato wato hikima ce wacce take tabbatacciya wanda mutum zai wanda za ta yi wa mutum jagora a rayuwarsa gaskiya ta zo ƙarya ta watsi ƙarya ta kasance watsasiya ma'ana ba ta da tabbata na'am
ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
الله أكبر الله يقول وننزل من القرآن كما منا سسوكروا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أبنديك وركا درهما جمؤمني من القرآن شيني القرآن من إنما بيانية بعد من التبعيضية بتي واتو الله يتي ينا سوكر دوركا دكما رهما جمؤمني شيني القرآن واتو يا سوكر القرآن دومن يزمنتو وركا درهما جمؤمني وركاني دجا دكا أبنديك ممونة waraka ce daga dukkan mummunar sifa domin girman kai cuta ne rowa cuta ce a kyashi cuta ce kafirci munafinci ƙarya dukkan waɗannan cututtukan menene maganin su menene waraka daga gare su alqur'ani haka zalika kuma cututtuka ma waɗanda suke na haƙiƙa na gaba alqur'ani Allah ya saukar da shi wato waraka ga wannan cutar dalilin sa hadisin ibnu abbas da na abu sa'id al-khudri na wannan jama'an na sahabbai da suna tafiya suka je wajen wato wata riga ta larabawan daji suka ce su ba su masauki suka ce ba za su ba su masauki ba sai suka samu waje suka dan fake ana cikin haka sai wato ubangidan gabaki daya uban rigan sai aka zo kuna mata harbe shi sai aka ce a cikin ku akwai mai yin tawaida wanda zai zo yi masa tofi dan ya samu waraka saboda sai makyarkata yake yi suna ganin zai mutu sai suka ce akwai wanda yake zai yi tawaida ɗaya daga cikin su sai ya ce to amma nawa za ku ba mu sai suka ce gagarke na awaki za mu ba ku an ce a wata riwayar an ce guda awaki guda 30 in kuka yi masa tawaida ya samu sauki za mu ba ku shikenan sai ya je ɗaya daga cikin su ya je ya masa tawaida ya karanta masa Fatiha sau 7 ya tofa sai kawai ya miƙe Allah ya warkar da shi to sai suka ce ta yaya za a yi ku ci ku dauki lada akan karatun alqur'ani suka ce to wannan dukiya da aka ba ku kada ku taba har sai kun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma adraka annaha ruqya wa ya gaya maka cewa Fatiha ana tawaida da ita yace iqtasimuhu wadribu li bi sahab ku raba ni ma ku sanya min nawa kafa kaga alqur'ani ya nuna kan cewa hatta ciwo ma wanda yake na zahiri ba na batini ba alqur'ani waraka ne Fatiha bizzat waraka ce koma ina a cikin alqur'ani koma ina a cikin alqur'ani abinda yake akwai waɗanda suke kamar ayatu shifa da aka ambata su waɗannan da kamar Fatiha da nassi yazo a kanta amma saura bitajriba da kuma irin gurgurdan imanin mutum da istihbarin zuciyarsa yayin da yake karantawa amma alqur'ani ko ina gabaki ɗayan sa waraka ne da nassin wannan aya ga kuma hadisi ya tabbatar kuma alqur'ani rahma ne amma yace sai Allah yace wala yazidu zalimina illa khasara amma baya ƙara makafirai komai sai asara sai tabewa yayin da alqur'ani yake da wannan sifa su kuwa saboda cutar da dake cikin zukatan su baya ƙara musu komai sai tabewa ba sa samun waraka ba sa samun rahmat dake cikin sa ba sa samun shiriya ba sa samun bishara sai dai asara da tabewa wanda ya nuna kan cewar yanda ka zo mu alqur'ani haka za ka same shi in ka zo masa da zuciyar imani da shiriya to Allah madaukakin sarki zai ƙara imaninka
in ka zo shi da shakka da wato cuta da wani irin gani gani baka yadda cewa zancen Allah bane da kokarin samu tufka da warwara a ciki ko kuma kokarin cin dunduniyar sakon dake ciki to babu abinda zaka samu a cikin sai asara to haka wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani wannan bayyana falala alqur'ani ne wanda shine dalilin da yasa dukkan rigingimin da kafirai suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yaranta yana karanta musu alqur'anin nan ba tare da canza shi ba bai zo musu da alqur'ani wani daban ba wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil suka ce ka zo mana da wanda ba sa kaunar saduwa da mu suka ce zo mana da wani alqur'ani ba wannan ba ko ka canza shi kasancewar bai canza shi ba saboda isma da Allah ya yi masa shi yasa suke wato cike da suke wato zuciyarsu kamar wanda aka makure ne da wato ganin kyashi da kuma wato rashin samun bishara da rashin yarda da alqur'ani din to sannan Allah madaukakin sarki yace wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi idan muka yi ni'ima akan mutum a'rada sai ya bujire ya kauda kai wa na'a bi janibihi yayi nisa da kuibinsa wato da kuibinsa wato ya zamanto baya san ma ya nuna kan cewa an yi masa wannan ni'ima yayi nisanta daga ita wato isa matuka wajen butulce ma ni'imar Allah wa idza massahu sharru kana ya'usa idan sharri kuma ya same shi sai ya kasance wato mai yanke kauna wanda yake baya fatan wani alkhairi zai zo masa wato wannan ishara ne ga halin waɗanda basu karba alqur'ani ba akwai ni'ima irin ni'imar alqur'ani amma yayin da Allah ya ni'imta bani adam da alqur'ani kafiri wanda ba shi da rabo mai butulci sai ya bijire daga alqur'anin ya kawar da kai inda ma na'a bi janibihi ya dauki gangan jikinsa bayan al-i'rab a zuci ne ya bijire daga zuciyarsa gangan jikinsa ma ya dauke ta wato inda ake alqur'anin baya so ya zo wajen baya so ma ya kusanci alqur'anin to yayin da yayi haka kaga ya zamanto abinda Allah ya ni'imta masa bai karbi ni'imar ba amma da sharri zai zo masa kuma shine musiba da tsanani da zai zo masa maimakon ya zamanto ya koma ga Allah ya roki Allah sai ya zamanto mai yanke kauna wato ya zauna irin halin wanda yake ya an dagula masa lissafi yana ganin ya kare yana ganin babu wani wato kauna na wani alkhairi zai zo masa shine al-ya'su la yasna'u shay'a wannan karin magana ce ta Larabawa unwanin wata lecture ce da wani bawan Allah ɗaya daga cikin malaman mu yayi al-ya'su la yasna'u shay'a wato ɗebe yanke kauna ba abin da yake tsinanawa yayin da abu zai same ka ka zauna kai ta bakin ciki ka rasa kai asara ka lalace ka zauna kai ta juyayin wannan bakin cikin to ba abin da zaka tsinana ma kanka amma yayin da sharri ya same ka ka zabura kace Allah zai kawo alkhairi baka zauna ka zauna cikin bakin ciki da kuncin rai da dakushewar tunani da rashin himma da rashin zabura ka tsaya ka tashi ka sake gwadawa kana kauna cewar wannan tashin da kai zaka cimma duburinka zaka cimma nasara to wannan shine halin da Allah yake nuna mana a cikin alqur'ani wala tahinu wala tahzanu kada ku zauna ku yi sake ku kare ku karaya kada ku zauna ku yi tabunci kuna bacin rai kuna yanke kauna to sannan Allah madaukakin sarki ya kare wato wannan ayar da tazo ita ce ta kare bayanin maqta'in nan tunda inda Allah ta'ala yace rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahr to sai ya kare shi da cewa kul kullun ya'malu ala shakilatihi ce ne kowa wato da mu masu imani da ku wato fitabi ga kafirai da kafirai da ba masu imani ba kowa yana aiki akan hanyarsa su suna aiki akan kafirci mu'mine suna aiki akan imani su suna aiki akan cewa rayuwar duniya ce kawai mu'mine suna aiki akan cewa bayan duniyar akwai lahira su suna aiki akan shirka mu'mine suna aiki akan tauhidi su suna aiki akan watsewa da rashin dabi'a mu'mine suna aiki akan karimci da kunya da kyawawan dabi'u to Allah ya ce farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangijinku shine mafi sani da wanda yake wanda yafi shiriya ga tafarkin daidai wato hisabi a wajensa yake shine a cikin wannan sanarwa ne da mayar da ilimi ga Allah da tarbiya domin wannan kuma ta zamanto wato ka'ida ce da musulmi zai dauke ta ul kullun ya'malu ala shakilatihi kowa aiki yake kowa ya dauki hanyar sa Allah shine yafi sanin wanda yake akan daidai to kuma Allah ya bayyana a cikin alqur'ani wane ne yake akan daidai annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke tare da shi shine wanda yake akan daidai inna awlan nasi bi ibrahima lalladina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladina amanu wallahu waliyyul mu'minin wadanda suke suka fi kowa cancanta da hanyar annabi ibrahim wanda take ita ce hanya da ta samu hanya mai shaida daga Allah shine ya inna awlan nasi bi ibrahima lalladina tabauhu sune wanda suka bi annabi ibrahim da wannan annabin sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani wanda suka ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma shine waliyin mu'minai Allah ya ji kunci lamarin mu to anan zamu tsaya insha Allah a tafsirin mu na Ramadan a wannan aya aya ta 85 wanda yake in Allah ya taimu da rai da lafiya zamu tashi wa yas'alunaka anir ruh idan akwai ran insha Allah za su tambaye ka akan rai to zamu tashi akan wannan in akwai ran alhamdulillah to alhamdulillah fil ula wal akhirah hamdan tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama sha'a min shay'in ba'd was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya kawo mu karewar karshen tafsirin wannan shekara mun yi kwana 28 alhamdulillah waɗannan sa'o'i na bayan la'asar lokuta waɗanda suke masu albarka masu tsada domin lokaci ne wanda yake mai albarka lokacin bayan sallar la'asar mun cika shi da karatun littafin Allah da jin tilawa sannan kuma da jin ma'anoni da bayani abinda muka yi daidai na wajen fassara Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan baki daya ya amfane mu da shi abinda kuma yake mun yi kuskure Allah ya yafe mana kuma Allah madaukakin sarki da manzansa sun barranta daga dukkan kuskure wanda yake mu ne muka fada ta fahimtar mu wanda ba daidai ba Allah ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin sa Allah ya nuna mana kuskure ya ba mu ikon nisantar sa to kamar yanda muka saba akwai a duk shekara mukan ambaci irin kokarin da aka yi wajen wato tabbatar da hidimar addini da ake yi a wannan masallaci ba kawai hidimar karatun tafsirin nan ba har da sauran salloli da ake yi da ciyar da masu azumi da halkar karatun alqur'ani ta hadda ga yan samari da yan mata da kuma itikafi wanda wannan shekarar masallacin ya cika da bai taba cika kamar sa ba to duk waɗannan abubuwa da aka yi na hidima sun tabbata ne da falalar Allah da ni'imar sa sannan bayan haka kuma da sa hannu waɗanda suka sa hannu da dukiyarsu da ƙarfinsu daga cikin waɗanda suka sa hannu da dukiyarsu akwai waɗanda suka ba da taimako ta fuska daban-daban mun rubuta takardu na neman taimako ga mutane waɗansu sun aiko da kuɗi hannu waɗansu sun sa kuɗi a cikin account wanda da wannan waɗansu kuma sun kawo makamashi wato diesel wanda shi muke amfani da shi in kun lura in muna sallar tarawih ko nefa ta ɗauke ana ci gaba da sallah in ba dai generator ne ya mutu ba saboda ba ma amfani da wutar nefa a lokacin sallar tarawih amfani muke da diesel don saboda kada a sami yankewa to alhamdulillah duk irin wannan da taimakon bayin Allah akai sannan akwai waɗanda suka yi kokari wajen tabbatar da tsaftar wannan masallaci da cikin masallacin da kewayensa da kuma bandakuna wanda kamfani ne wanda waɗansu bayin Allah suka dauki nauyin biyan kamfanin wannan hidima inda abinda aka kashe suka kashe akan wannan wajen naira 400 da naira 400 da naira 800 domin kawai tabbatar da tsafta. To idan da wajen nan babu tsafta zaman ba zai yi ba, inda bandakunan nan babu tsafta masu itikafin ba za su iya ba. Abinda yanzu kawai ya rage mana shine bandakunan mata saboda rashin wadatar su da kuma cewar su wannan kamfani da suke yi da ike maza ne ba sa shiga wajen mata. Saboda haka in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda zamu sake yi kenan, saboda mata sun yi ta kawo kukan su akan wannan. Dan haka ai hakuri insha Allah, in Allah ya kai mu da rai da lafiya za a gyara wannan abu. To waɗanda suka yi wannan abun suka dauki wannan nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya musu a gidan aljanna, Allah ya ba su hasken kabari da su da iyayensu da zurriyarsu da iyalansu baki daya. To sannan sannan akwai waɗanda suka ɗauki nauyin ciyar da mabukata, ciyar da masu shan ruwa wanda aka rinka yi kullum kuna gani ana yi, sannan da kuma goman ƙarshe suka shigo aka ɗauki nauyin ciyar da masu itikafi lokacin buɗe baki da lokacin sahur, yanda ko baka ce a kawo maka abinci daga gida ba, in kana itikafi ba sai ka nemi ka gangara ka je inda zaka sai abinci ka saya ba. Allah madaukakin sarki ya hore bayin Allah da suka ce suna neman lada suka kawo abun, kuma Allah ya sa aka samu waɗanda suka tsaya akan abun aka yi daidai gwargwado. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ba su ladan iftarus sa'imin, Allah ya ba su ladan ciyarwa, Allah ya ije musu dukkan abin da ba sa so, Allah ya ba su lafiya, ya ba su imani ingantacce. Daga cikin abin da Allah yake ijewa da ciyar da wanda da ciyarwa shine Allah madaukakin sarki yana kawo albarkar dukiya, kuma yana kawo ingancin lafiya. Allah ya inganta lafiyarsu, Allah ya inganta dukiyarsu, ya albarkanci dukiyarsu. Akwai kuma waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu da ake yi, waɗansu ba tare da an tunatar da su ko an nema ba, waɗansu kuma da aka nema, dukkaninsu da wanda aka nema da waɗanda ba a nema ba, dukkaninsu alkhairi ne ya sa su waɗanda aka nema su yi tunatarwa ne dan nema suke yi, ba su san kan cewa ana bukata ba. To dukkaninsu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su kyakkyawan sakamako. Kuma duk waɗanda suka amfana da jin wannan karatu ta hanyar ta kafofin yaɗa labaran nan, da wanda aka sani da wanda ba a sani ba, Allah ya ba su ladan. Babu alkhairi irin alkhairin yaɗa ilimi, domin yana daga cikin sadaqatun jariya. Sannan akwai waɗanda suka ɗauki nauyin sanya na'urori kamar na fitulu da na'urorin da masu aikin hizba suke tare da shi, duk waɗannan su ma hidima ce wanda yake ba za a iya ɗaukan wannan wata guda cur ana taruwa a wannan waje, taruwar jama'a mai yawa ba tare da irin waɗannan abubuwan ba. Dukkanin waɗanda suka bayar su ma Allah ya karɓa, Allah ya musu a aljanna, Allah ya haskaka burburansu. To sai kuma waɗanda suka yi hidima da cikinsu, wanda suka ba da gudunmawarsu tun daga a jami'an da suke aiki a wannan cibiya ta Al-Furqan, da kuma 'yan kwamitin masallaci wanda kowa an bashi nauyinsa, da masu kula da ruwan sha, da masu kula da tsafta, da wanda yake da alhakin kula da tsafta, da wanda yake da alhakin kula da lantarki da janareta, da wanda yake da alhakin kula da harkar tsaro da ɗan hizba dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin waɗanda suka bada wannan hidima da jikun da wato karfin jikin su sune wato ɗan uwan mu masu hizba waɗanda ba sa bacci da daddare ba sa bacci ma da rana suna tsaya akan tsare dukiyar al'umma da rayukan mu da mutuncin mu da kuma cewar dukkan abin da za a yi idan ka zo ba abin da ke gabanka illa kai ibadan nan ba za ka zo ba kana tunanin ina za ka aje motarka ba za ka zo kana tunanin me zai samu motarka ba an akwai waɗanda suka tsaya suna kiyaye daidai gwargwado dukiyoyin jama'a da rayukan su musamman a wannan lokaci da kullun ake cikin dardar ana addu'a Allah ya ba mu kariya da tsari to kuma an ce mu dauki sababi ni tanadi to sune sababin mu sune tanadin mu Allah ya saka musu da alkhairi ana yi suna yin wannan abun ba dan a biya su ba hizba haka aka kira neman lada suke a wajen Allah kuma dukkanin su mabukata ne dukkanin su masu rauni ne waɗansu su ƴan makaranta ne waɗansu su masu karamin aiki ne waɗansu su suna waɗansu su ma mata ne suka bar iyalansu suka bar gidajensu suka bar yima mazansu bude baki suka zo suka tsaya domin su tabbatar da tsaro da cewa an yi wannan abun lafiya an yi taron nan an yi ibadan nan lafiya alhamdulillah Allah ya kawo mu har zuwa wannan rana muna roƙon Allah ya cika mana watan a cikin lafiya da kwanciyar hankali su kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su kyakkyawan sakamako a aljanna Allah ya sanya abubuwan nan da suke a cikin mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya sanya wannan aiki ya zamanto sanadiyar samun arziki da har abada ba za su tabe ba sannan dukkan sauran waɗanda suka yi wannan hidima da ina jin kunyar ambaton ɗan uwa amma dai aron mamalin Sa'id wanda ya rinka wato zaburar da zukatanmu da motsa zukatanmu da muryarsa da karatun alkur'ani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya ji kan magabatansa Allah ya shiri zuriyarsa Allah ya musu albarka da kuma wato ƴan uwa waɗanda suka tsaya akan kula da wannan masallaci tun daga kiran sallah har taimaka mun wajen sallar tarawi da malam Isma'il Shu'aib da malam Ishaq Ahmad Allah ya saka musu suma da alkhairi Allah ya albarkaci zuriyarsu Allah ya kyautata musu ya kyautata ma iyayensu Allah madaukakin sarki ya sanya su a cikin salihan bayi haka duk waɗanda suke gudumawa waɗanda suke ɗaukan hoto da kai komo wajen kai wannan bayanai da yadawa domin mutane su ji su Alhaji Sa'id Alhaji da Mubarak da Awwal da Shamsuddin da Yasir da Buhari Idris dukkanin waɗannan waɗanda suke ta hidima akan yada wannan karatu har suka fito da inda ake live coverage ta Facebook Allah ya saka musu da ado wanda duk da wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ya san su wanda ban ambata ba Allah ya ambace su dan haka Allah madaukakin sarki ya musu kyakkyawan sakamako Allah ya musu alkhairin sa duniya da lahira Allah ya yalwata musu arzikin su ya yarsare musu dukkan al'amuran su amin daga cikin waɗanda bazan bar wannan makami ba har sai nayi bayanin kokarin da aka yi a cikin Ramadan na wato amana da aka kafa ta Ramadan wanda aka kira Ramadan Trust Initiative wanda suke neman taimako daga al'umman musulmi wanda sun gudanar da ayyuka na abin a gode musu muna roƙon Allah ya karɓo waɗannan ayyuka nasu ya sa a mizanin kyawawan ayyukan su kuma wanda suka bada gudunmawar wanda da kuɗaɗen su aka yi Allah ya karɓa ya musu ya ninka musu ninkin baninkin a aljanna abubuwan da suka yi sun kai tufafi da magunguna zuwa wato gidan yara na tudun maliki na wato 90,000 an gyara wato inuwar da mutane ake zama a wannan masallaci na alfurqan an kashe naira 100,000 a ciki akwai uwar marayu wadda take da marayu kusan 21 a karkashinta an kashe mata 40,000 an kai magani gidan Radiant Freedom saboda waɗanda suke zuwa suna neman magani ko suna neman tallafi na sha'anin asibiti an kai 80,000 sannan an ciyar da wato an yi bude baki amma bude bakin ba a birni akai ba a ƙauyuka akai an yi a ƙauyen Goda gidan liman da ƙoyen da ƙauyen Wurabagga gashi kuma sirkanmu ne da ƙauyen kwasan gwami kwasan gwami ya na sai da ban fada ba na huta su an kashe musu miliyan an kashe musu naira 260,000 sannan an ba da gudunmawa wajen harkar makabarta an sai likafani da tukwane na 60,000 sannan an yi abubuwa na bayani wato na sanarwa a gidajen rediyo an kashe 100,000 sannan akwai wata fursuna wadda ta musulunta wadda take da kissa mai ban mamaki amma saboda sha'aninta akwai abubuwa waɗanda suke ba lallai za mu faɗa a cikin bayani ba ita ma an kashe mata 90,000 muna roƙon Allah ya sanya mata mafita sannan ƴan gudun hijira an shirya 90,000 amma ba a kai tallafin da aka kai musu ba saboda an kwashe yaran an tafi da su mai duguri da zummar cewa za a dawo da waɗansu sannan an kai magani zuwa asibitin Murtala na 130,000 a ran da aka kai maganin nan wato ana kukan cewar abinda ake tsammanin zai zo daga sto na gwamnati har yanzu bai zo ba ga mutane suna cikin matsananciyar bukata saboda abin ya je a daidai gaba daidai a cikin wannan wata saboda haka an yaye masu kunci masu cikin tsanani tsananin su a cikin watan Ramadan Allah ya karba sannan akwai wani bawan Allah da aka taimaka masa shi ma da 20,000 sannan akwai kayan abinci ciyarwa da aka yi a gidan kurkuku na kurmawa na 100,000 sannan sauran abubuwa waɗanda aka yi 40,000 ga baki ɗaya jumlar kuɗi wato 1,200,000 shi ne abinda aka kashe a cikin wannan wata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akan tsayawar da suka yi wajen tara taimakon da kuma sarrafar da shi ta fuskar da ta dace kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka ba da wannan taimako Allah ya saka musu da alkhairi sai a ci gaba da ba da wannan taimako domin kun ji bayanin irin aikin alkhairin da aka yi haka zalika an tara kuɗi 60,000 wanda da shi ne aka je aka yi ƙoƙarin fito da mutane waɗanda suke a cikin gidan kurkuku na kurmawa ku ne jama'a masu zuwa wannan majalisi kuka tattara da shi kuka fitar da waɗanda suke cikin ƙangi daga cikin ƙanginsu kamar yadda kuka yaye musu baƙin ciki na duniya Allah ya yaye mana gabaki ɗaya baƙin cikin duniya da lahira albarkar wannan aiki da aka yi a cikin watan Ramadan kuma za a ci gaba da yinsa insha Allah sannan kamar yadda na sanar akwai waqful khairat waɗanda sun zo da zummar za su yi wakilci akan wato sayan zakatul fitr zakar fidda kai da raba ma mabukata don haka in ma ba za ka iya ba su zakar ba za ka iya sayan kati wanda su za su je su sai zakar su baya akwai kati sun zo da falmaran wanda ka gani mai wannan falmaran din na waqful khairat za ka iya bashi kamar yadda aka ce a yi wannan sanarwa to duk wanda dai yayi wani kokari wanda aka sani da wanda ba a sani ba masu kawo ruwa ga sunan da yawa waɗansu ma an san su waɗansu ba a san su ba suna kawo ruwa lokacin bude baki suna kawo ruwa lokacin tafsiri lokacin tarawih suna kawo ruwa lokacin tahajjud suna kawo ruwa lokacin sahur wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyar sadaka shine shayar da ruwa Allah ya karba daga gare su Allah ya shayar da su daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu baki daya duk wan Allah ya bamu albarkacin wannan majalisi kafin mu rufe da addu'a akwai bafana zan nemi ya zo ya faɗi kalmomi na shan albarka
kafin mai addu'a a cikin ƴan uwa waɗanda za mu musu muke musu addu'ar alkhairi da fatan Allah madaukakin sarki ya yawaita alkhairinsa a gare su. Akwai waɗanda su ma suka sa mana suka sa hannu wajen taimakawa wajen gudanar da ayyukan ibada a wannan masallaci lokacin da muke tahajjud, su ne da ɗan uwana ƙanina Hussein Harazimi da ƙanina Abdulrahman Hussein Falaki da Arramma Malam Jabir, wanda da su muka haɗa da Malam Nura Sani Alramma Malam Nura Sani, wanda shi ne ya gudanar da tsarin wato ciyarwa na Ramadan. Shi ne duk wannan tsarin ciyarwa na Ramadan shi ya gudanar da shi. Sannan kuma duk su hudun nan da su da ni da Malam Ismail mu shi da haka muka rinka yin tahajjud, kuma za mu ci gaba har Allah ya sa zuwa ƙarshen watan insha Allah. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya karɓi ayyukansu, Allah ya sa a cikin mizanin kyawawan ayyukansu, Allah ya yawaita ihsaninsa a gare su. Akwai Malam Ali Abdul Qadir, ɗaya daga cikin naiban wannan masallaci, wanda shi ma haka ba dare ba rana duk da yake ya shiga cikin jami'an cibiyar Al-Furqan da muka yi ma addu'a, amma shi ta fuskar musamman wato Allah madaukakin sarki muna roƙonsa da ya kyautata ya yawaita ihsaninsa a gare shi, ya saka masa da alkhairi akan abubuwan da ya yi na hidima. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ƙara wannan wata da wato ƴanci daga wuta da kuma samun yardarsa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا وارفع به ذكرنا واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به دماءنا ونور به لحومنا ونور به عظامنا ونور به مخنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم كما وفقتنا لتلاوته في هذا الشهر المبارك وحضور مجالس تفسيره فنسألك اللهم أن تديم علينا بركاته اللهم أدم علينا بركات القرآن وارزقنا شفاعة القرآن في عرصات القيامة يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة القرآن والصيام اللهم ارزقنا شفاعة القرآن والصيام يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.